الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 24 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 5 ga watan 1 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasiliya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harwani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi tambaya ɗaya zuwa biyu sukan iya gabata. Na'am.
Assalamu alaikum. Sakamakon kalla wanda mai sallaci magarba bai taso ya shayi, yana iya bishin da ya sallaci magarba kai shi.
Wai misali, mutum ne bai yi magarba ba, ya isko an tada iqamar sallar isha. A nan iya abin da zai yi, sai ya kabbara ya bi su da niyyar magarba. Su suna isha, shi yana magarba. In an yi raka'a uku sai ya zauna ya jira liman, in ya kawo ta hudu, in ya salamce sannan ya salamce. Kuma a nan fuska ta biyu yana da damar da zai salamce, ya yi niyya ta kadaita ya salamce, sannan kuma ya tashi ya kabbara ya bi liman ya samu wannan raka'a ta cikon hudu a sallar isha. A nan kenan ya samu magarba, ya samu isha, kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na Umdatul Ahkam, a lokacin da ake hada salloli masu tarayyar lokaci guda biyu domin ruwan sama ko abin da ya kama da haka, wanda raka'a ɗaya bata kuce masa ba daga sallar isha, to a wannan lokaci idan ya zo yakan iya bin su, in ya samu magariba kai tsaye kuma sannan ya tashi ya salamce sannan ya tashi ya yi wato ya kabbara ya bi liman. Wannan ɗaya da ya samu ita ce ta janyo masa ya samu isha gaba daya, kenan ya samu wannan jam'i gaba daya. Amma in dai ta kuce masa, to ba maganar yin jam'i, sai dai ya sallaci wadda zai yi, sannan kuma in lokacin ita isha ya yi sannan ya yi. In raka'a ɗaya ta isha ta kuce masa, ya isko an yi raka'a ɗaya ta farko, to babu maganar jam'i, jam'in gaba daya ya kuce masa. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga fasalin da ke bayani game da wato wani tushe daga cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a. Kamar yadda malam Allah ya ji kansa yake faɗa, yake cewa thumma hum ma'a hadhihi al-usuli, wato sannan su Ahlus Sunna wal Jama'a, wato tare da duk bayanin da aka yi wanda ya gabata kenan na tushen aqidarsu, shine malam ya ce ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wato suna umarni da kyakkyawan aiki, suna hani game da wato mummunan aiki. Alama tushi buhu shari'a, akan abinda shari'a ta musulunci ta wajabta. Kamar yadda bayani ya gabata, umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki sifa ce ta muminai, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da wannan sifa a cikin suratul Tauba, ubangiji ta'ala ke fada wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'minuna Allaha wa rasula ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha 'azizun hakim. Kasancewar shi al-ma'ruf da al-munkar ba wani abu bane ba wanda ra'ayinka da tunaninka shine zai baka damar da zaka ce abu kaza ma'ruf ne ko kuma abu kaza munkar ne, kace kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne. Shari'a ita take nuna cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne, dan haka malamai suka ce kalima ta al-ma'ruf ma'anarta suka ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-imani wal a'mali as-salihah, wato suna ne wanda yake ya kunshi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so na yin imani da shi da yin imani da manzanninsa da aiki wanda yake nagari. Kenan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-imani wal a'mali as-salihah. To haka idan ka dauki al-munkar sai ka ce ismun jami'un lima ya karahuhu Allahu wa naha anhu, suna ne wanda yake ya kunshi ismun jami'un li kulli ma ya karahuhu Allahu wa naha anhu, suna ne wanda yake ya kunshi duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ki yake kyama yayi hani game da aikata shi. To dan haka anan kenan sai mu gane a shi al-ma'ruf da al-munkar dole sai an koma shari'a, sannan za a iya gane cewa abu kaza mai kyau ne ya dace a ci gaba da yi ko kuma abu kaza baya da kyau ya zama wajibi wato a daina. Wato kasancewar shi umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki kamar yadda bayani ya gabata abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana da nasi na Alkur'ani, haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilai daga cikin Al-Qur'ani sun wuce a lissafa na daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Ubangiji ta'ala yake cewa wata al-umma, ma'ana wata jama'a daga cikin ku, Ubangiji ta'ala ya ce ta kasance wadda za ta ringa kira zuwa wato alkhairi. Sai ya ce wa ya'muruna bil ma'rufi, wanda kuma za su ringa umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar, kuma su ringa hani game da mummunan aiki. Sai ya ce wa ula'ika humul muflihun, waɗannan su ne masu rabauta da aljanna a gobe kiyama. Kasancewar shi umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki bai keɓanta ba da wasu jama'a daga cikin muminai banda wasu, abu ne wanda yake ya haɗa dukkan mumini wato gurgudan ikonsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa kowane mumini umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki wajibi ne a kansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yadda. Hadisin na cikin Sahihu Muslim, manzo Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Manzo Allah yace duk wanda yaga aikin asha daga cikin ku, kaga da wa ake magana anan da dukkan mu'minai. Manzo Allah yace falyughayyirhu biyadi, yayi kokarin canza wannan mummunan aiki da hannunsa. Idan ba zai iya canzawa da hannunsa, manzon Allah ya ce to yayi kokarin canzawa da harshensa, ma'ana yayi nasiha, yayi gargadi, yayi wa'azi, ya nuna cewa wannan aiki bai dace ba a dina. Manzon Allah sai ya ce fa in lam yastati, idan ba zai iya hanawa da harshensa, manzon Allah ya ce fa bi qalbihi, to ya kyamaci abin da zuciyarsa. Wannan su ne ake kiransu kenan maratibu taghyiril munkar, matakai waɗanda suke na canza aikin asha. Farko, in kana da ikon canzawa da hannunka to ya zama wajibi, idan ba za ka iya canzawa da hannunka sai ka dawo mataki na biyu, shine canzawa da harshenka, kai gargadi ka hana. idan ba za ka iya ba a wannan mataki na biyu sai ka dawo mataki na uku shine ka kyamaci abin wato da zuciyarka. Kasancewar shi umarni ne kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki, kamar yadda malamai suka tabbatar, na kasance dole ne wato duk mutumin da zai yi hani game da mummunan aiki ya yi umarni da kyakkyawan aiki, to ya zama wajibi ya siffanta da sifa kamar guda uku. Sifa ta farko shine ilimi, ya zamanto yana da masaniya game da aiki wanda yake al-ma'ruf, ya san kuma menene munkar, saboda abinda baka san shi ba ta yaya za a yi kai umarnin cewa a yi ko kuma cewa a daina. Kenan dole ne ya zamanto mutum yana da ilimi. Me ake nihi da ilimi? A nan shine ilimi wanda yake na shari'a, kasancewa abu kaza mai kyau ne Allah da manzansa sun yi umarnin cewa a yi, ko kuma abu kaza mara kyau ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani game da aikata shi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, ya zamanto mutum yana da tausasawa, mutum yana da taushin hali, saboda duk wanda yake da kaushin hali mai yawan fushi mai cika da batsewa ba yanda za a yi iya daukan wannan nauyi, nauyin da Allah ya dora ma manzanni. Dole ya zamanto mutum yana da saukin hali, kana da tausasa ma jama'a, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadwan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Ubangiji ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah, a sababin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kimsa a cikin zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, linta lahum, ka tausasa ma jama'a, ka hore su, ka saita su akan wannan tafarki madaidaici. Ubangiji ta'ala ya ce walau kunta fadwan, wato da ka zamanto mutum wanda yake mai kakkausan halshi, ghalizal qalbi, mai kakkauran zuciya, mai yawan cika da batsewa, mai saukin fushi. Ubangiji ta'ala ya ce lam faddu min hawli, ya ce da jama'ar da suke tare da kai da duk sun watse. Abinda ake nihi da alfab shine wato mutumin da yake da miyagun halaye, na daga cikin mugun hali shine kaushin harshe. To dan haka dole mai kira zuwa ga addinin Allah, mai umarni da kyakkyawan aiki, mai hani game da mummunan aiki, ya zamanto yana da tausasawa. Sifa ta uku wato shine ya zamanto yana da daukan hakuri, domin zai hadu da cutarwa a karan kansa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa, kamar yadda manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sun haɗu da irin wannan cutarwa ta wuce a lissafa. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake lallashin manzansa, babu irin baƙaƙen maganganu wanda ba a faɗa masa ba, an ce masa mahaukaci, an ce masa boka, an ce masa mawaki, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗau haƙuri, ya jimre, ya ci gaba da aikin da Allah ya turo shi, bai gudu ba, bai ja da baya ba. Ga annabi Nuhu alaihi salam sai da ya kwashe shekara 50,000 yana kira cewa a kadaita Allah a cikin ibada, duk abin da ya hadu da shi na matsin lamba bai sa ya ja da baya akan isar da sakon Ubangijinsa. Dole ne kenan mutum ya zamanto ya siffanta da wannan sifa ta uku shine daukan hakuri, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa qadina alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. شين سمعنا يأتي ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو تجارا. Wato ahlus sunna wal jama'a suna kudirin wato tsaye da haji, yin haji, wato da jihadi, da sallar juma'a tare da shuwagabanni, sawa'an shuwagabannin sun zamanto na ƙwarai ko kuma lalatattu ne. An gane ku, shugaba sawa'an na ƙwarai ne ko malalaci ne, to a aqidar ahlus sunna wal jama'a dole ne a yi masa da'a akan dukkan wani aiki wanda yake ma'ruf, kamar yadda manzon Allah yake faɗa, yake cewa inna maqa'atu fil ma'ruf. Dan haka yace wa yarawna iqamatal hajji, wato suna itikadin dole ne mu'minai wato su tsaye da haji tare da shuwagabanni, sawa'an na ƙwarai ne ko kuma na banza. Sai yace wal jihadi, hakanan jihadi sai ya ce wal juma'i hakanan sallar juma'a ma'al umara'i tare da shuwagabanni abraran kanu aw fujara na kwarai ne ko kuma waɗanda suke malalata sabani ga ɗan bid'a al-khawarij da su da al-mu'tazila da ar-rafida su matukar shugaba ya zamanto mai saban Allah ne to ba maganar ai masa da'a dole za a yi masa tawaye a fito a yake shi domin su al-khawarij na daga cikin aqidar su duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta dan haka su da zaran shugaba ya zamanto yana aikata ayyuka na sabo to jininsa ya halatta dole a fito a yi masa tawaye a yake shi haka su al-mu'tazila haka su rafida su a aqidar su dan haka babu wani shugaba da za a yi masa biyayya sai shugaba wanda yake masu dan haka su har yanzu a cikin aqidar su ba maganar sallar juma'a ba maganar sallar jama'a ba maganar jihadi sai idan shugaban su limamin su na 12 wanda suke jiran bayyana shi in ya bayyana sannan za su ringa haduwa suna sallar jama'a su ringa sallar juma'a su jihadi saboda su kawai suna ganin cewa duk wani shugaba inda mai saban Allah ne to ba maganar ai masa da'a sai wannan limami nasu wanda suke kiran shi wannan al-mahdi al-muntaba limamin su na 12 kenan ba mahadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana limamin su ne na 12 shine suke jira kamar yadda bayani ya gabata wani dan uwa yace gaba ɗayan birnin Tehran kusan sama da shekara guda yayi a birnin yace amma masallacin juma'a dai take sani kuma maganar sallar jama'a ma ba sa yi kuma duk wanda yaje haji ya gani da zaran an tare ikamar sallah a masallacin harami na Makka ko na Madina zaka ganin shi a sun kwashi mata da su da jama'ar su sun fita daga masallaci sai yawo sai sun bantar katanga sai bautar kabari ba abinda suka sani sun kashe masallatai sun rayar da kabura to dan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a shuwagabanni dole ne a yi musu da'a duk saban Allah da suke matukar kafircin su bai bayyana ba kamar yanda bayani ya gabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya ba su labarin akwai wasu shuwagabanni da za su zo nan gaba suna jinkirta sallah game da lokacin ta sahabbai suka ce ya rasulullah afalanu qatiluhum ya rasulullah irin wannan shuwagabanni ai sai mu yake su manzon Allah yace la ma aqamu fikum sala matukar suna tsaye da sallah a cikin ku manzon Allah yace baya halatta ku yake su matukar shugaba yana tsaye da sallah manzon Allah yace ba maganar ku yake su to dan haka dole ne duk abin da shuwagabanni suka yi umarni suka ce a yi ko a dina sai mu tsaya da ido wanda yake na basira mu kalli umarnin su da hannun su in ya ci karo da umarnin Allah subhanahu wata'ala da na manzon sa ko ya ci karo da hani na Allah subhanahu wata'ala da na manzon sa to ba maganar yi musu da'a hakkin Allah subhanahu wata'ala shi yake sama da hakkin kowa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siya fa in umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a manzon Allah yace na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka ce yayi ko ya daina abin da yake so ko abin da yake ki manzon Allah yace matukar ba a umarce shi ba da saban Allah manzon Allah sai yake cewa fa in umira bi ma'siya idan aka umarce shi da saba ma Allah subhanahu wata'ala manzon Allah yace fala sam'a wala ta'a ba maganar ji ba maganar bi duk abin da shuwagabanni suka ce kai ko ka daina in dai akwai saba ma Allah subhanahu wata'ala ko saba ma manzon sa to baya halatta kai musu da'a amma duk abin da suka ce a yi ko a daina in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzon sa to ya zama wajibi kai musu biyayya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya mun da'a ya tabbata cewa ubangijin da ya aiko ni ya ma ba sai ya ce wa man asani faqad asalla duk wanda ya saba mun tabbas ya saba ma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce wa man yudi ila amira duk wanda ya ma shugaba biyayya manzon Allah yace faqad ata'ani tabbas ni yama biyayya sai ya ce wa man ya asila amira duk wanda ya saba ma shugaba maza Allah ya ce faqad asani tabbas wato ni ya saba ma na daga cikin dalilan da suke nuna cewa duk lalacewar shugaba matukar kafircin sa bai fito fili ba dole ne a yi masa da'a kamar yanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa inna yake cewa innakum satarawna ba'di athara wa umur yake cewa wa umuran tunkirunaha maza Allah yake cewa bayan mucewa ta yace da sannu za ku ga wato san kai da handama da babakire da dukiyar al'umma shugabanni za su ringa zaluntar jama'a dukiyar kasa su maida cewa ta su ce su yanda suka ga dama maza Allah yace da sannu za ku ga haka da wasu al'amura waɗanda za ku ringa ki kuna kyama domin sun ci karo da shari'a sahabai sai suka ce fa mata amuruna ya rasulullah ya manzon Allah menene zaka umarce mu da yi idan irin waɗannan shugabanni suka bayyana qala sai manzon Allah yace tu adduna alhaqqa alladhi alaykum wa tasaluna Allah alladhi lakum manzon Allah yace ku yi kokari ku ba shugabannin ku haƙƙin Allah wanda yake kanku ne yi musu da'a sai yace kuma haƙƙin ku wanda ya markaye a wajen su ku roki ubangiji subhanahu wata'ala ya gongolo muku kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk zaluncin shugaba duk lalacewar sa to baya halatta ai fito na fito da shi ai masa zanga zanga ai masa tawaye iya abin da yake kan mu koda ba sa ba mu haƙƙin mu to mu wanda yake kan mu sai mu yi kokari mu ba su haƙƙin mu da ya markaye a wajen su yaya zamu yi sai mu roki ubangiji subhanahu wata'ala da karfin mulkin sa zai tankwasa su dole su ba talakawa haƙƙin su wannan shine kaida kaga anan inda kasancewar saban Allah na shugaba yana sawa ayi fito na fito da shi a yake shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan sai yace idan shugabanni suka yi handama suka zo da wasu ayyuka na aisha manzon Allah sai yace ku fito ku yake su amma iya abinda manzon Allah ya faɗa cewa yin ku dauka ku haƙƙin ku haƙƙin su wanda yake kanku ku yi kokari ku ba su haƙƙinku wanda ya markaye a wajen su ku roki ubangiji subhanahu wata'ala ya gongolo muku haƙƙinku kuma haka hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta wa'il ibn kujr Allah ya kara masa yadda yake cewa salama ibn yazid al-ju'fi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah ara'aita in qamat alaina umara'un yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana ya rasulullahi gaya mana ba mu labarin in har wasu shugabanni suka kasance akan mu waɗanda za su ringa tila samu akan cewa sai mun ba su haƙƙin su dole sai mun musu da'a sai mun musu biyayya abinda suka dora mana sai mun ba su wayam na guna haƙƙana mu kuma alhali suna hana mu haƙƙin mu ya rasulullahi fa mata amuruna mi zaka umarce mu me ya kamata mu yi kana sai manzon Allah yace isma uwa adiku ku ji ku bi duk abin da suka ce ku aikata ko suka ce ku daina in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzonsa manzon Allah yace isma uwa adiku ku ji abin da suka faɗa muku wa adiku ku yi musu da'a game da abin da suka ce ku yi fa inna ma alaihim ma humil ku san da cewa abin da aka dora musu na kansu in basu bada ba iya amanar da Allah ya dora musu to yana nan yana jiran su a madakata wa alaikum ma humiltum kuma na kanku abinda aka dora mu su shi wa gabanni an tilasa musu cewa dole su yi adalci su ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa kuma na kanku abinda aka dora muku kenan naji da bi ga shi wa gabanni a cikin abinda babu saba ma Allah babu saba ma manzansa haka Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusri wal manshadi wal makrah wa alla nunazi al amra ahla yace mun kulla mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa zamu ji zamu bi ga duk wanda yake shugabantar mu sawa'an a cikin hali na kunci ko a cikin hali wanda yake na yalwa a cikin hali wanda yake na walwala da jin dadi ko hali wanda yake na ki sai yace wa Allah nunazi al'amra ahla, kuma mun yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ba za mu yi jayayya al'amari ga masu shi, ma'ana waɗanda suke shugabanninmu ba za mu yi jayayya da su akan wannan shugabanci. Manzon Allah sai yace illa an tarau kufran bawahan fihi indakum min Allahi burhan, sai dai idan kun ga kafirci a bayyane karara daga wajen shugabanni kuma kuna da hujja daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wadda ta tabbatar da kafircinsu, to a lokacin nan ne ya dace ya zama wajibi a fito a ma shugabanni hayaniya a yi ƙoƙarin kawar da su. Amma kasancewar shi kanshi idan kafircin shugaba ya bayyana, to sai a tsaya malamai su yi nazari a ga cewa ita jama'ar za ta iya gusar da wannan shugaba daga kan wannan kujera ta kawo wani wanda ya dace ko ba za ta iya ba. Idan ya zamanto barnar da za ta biyo baya za a zubar da jinin al'umma, al'ummar ba ta da karfin da za ta gusar da wannan shugaba, to iya abinda za ta yi dole ta yi masa biyayya ko da ba musulmi ba ne, har a kai lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba su karfin da za su iya gusar da shi. A nan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya nuna mana, kenan a mahalli ɗaya-ɗaya ne akan iya fitowa a ma shugaba hayaniya sai in an tabbata kafircinsa ya bayyana, kuma shi ma sai an samu nassi wanda yake a bayyane wanda babu wani ihtimal akan wannan, kenan sai an samu nassi ne karara wanda ya tabbatar da kafircinsa, sannan a wannan lokaci ne kenan ya halatta a yi fito na fito da shi. Amma saban Allah shugaba baya sanyawa a yi masa biyayya kuma baya sanyawa a yi masa tawaye. Za mu tashi kenan gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحافظون على الجمع والجماعات يجي سو أهل السنة والجماعة سنة كيائي وأكن ين صلاة جمعة صلاة جماعة كنا سأقاني غير بدعة إرن واتو إنشي أسو باسا ين صلاة جماعة باسا صلاة جمعة دومين سوبا واجبي بچي بسوء أكيد رسو وسيئ الإمام سنة شابي بيانا shine anan malam dan ya bambanta mu da su, ka tabbata su ahlus sunna wal jamaa na daga cikin aqidar kiyayewa akan sallah ta jamaa sannan kuma da sallah ta juma'a da dukkan wani shugaba sawa'an na ƙurai ne ko kuma lalatacce ne. Sai malam yace wa yadinuna bin nasihati lil umma, wato suna bauta ma ubangiji subhanahu wa ta'ala game da yin gargadi ga al'umma, ma'ana a cikin al'umma duk wani wanda ya cancanta a yi masa gargadi to ahlus sunna wal jama'a suna masa gargadi. Wa yadinuna, wato suna da'a ga ubangijinsu, sun rike shi a matsayin addini ne, ibada ce mai zaman kanta. Bin nasihati lil umma, wato yin nasiha ga al'umma. Yin nasiha ga al'umma yana daga cikin abinda sahabbai wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kulla mubaya'a da su, kamar yanda wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yadda, yake cewa na kulla mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan tsiyi da sallah da bayar da zakka, sai yace wa nusihi li kulli muslim, wato da yin nasiha ga dukkan muslimi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa galgadi wato shine kenan mafi yawa daga cikin addini, ko kuma mu ce shine mafi girma daga cikin addini kenan. Shine yace addinun nasiha, kenan mu'zamud din an-nasiha. Manzon Allah yake cewa wato addinun nasiha, shi musulunci wato galgadi ne. A lokacin nan sahabbai suka ce ya Rasulullahi gawa, wato addini yake zamantowa nasiha, sai ya ce lillahi, ya ce farko yin nasiha ga Allah, yin nasiha ga Allah ka yi imani da samuwarsa, ka yi imani da rububiyyarsa da uluhiyya da al'asma'u was sifat, sannan kuma ka bi duk dokokin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta maka, nayi ka yi na hannuwa ka hannu, in ka yi haka ka yi nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ya ce wali kitabihi, yin nasiha ga littafinsa, yin nasiha ga littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine yin imani da shi da kokarin karanta shi da kokarin yin aiki da abin da ke cikinsa kuma da kokarin karantar da jama'a. Sannan sai ya ce wali rasulihi, haka nan yin yin nasiha ga manzon sa yin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kai imani da cewa manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala kuma kai masa da'a sau da kafa kai kokarin wato ba da tsaro da kariya da ije ma sunnar sa duk wani abu wanda yake nihin gurbata ta kuma sannan kai kokarin yada sunnar sa a cikin jama'a sannan sai ya ce wali a immatin muslimina haka nan yin gargadi ga shugabannin musulmi na daga cikin yin gargadi ga shugabannin musulmi shine yi musu da'a akan duk abin da suka ce ayi ko a daina matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzon sa sannan in sun yi abu wanda yake ba daidai ba a tarar da su ga waɗanda suke ganin kimar su da darajar su su iske shugabanni su yi musu nasiha sannan sai ya ce wa ammatihim ga magarin jama'a ma'ana sauran jama'a duk wanda kaga yana bukatar gargadi kai masa gargadi shine anan yace wa yadinuna bin nasihati lil umma wato ahlus sunna wal jamaa wato suna bauta ma ubangijin su subhanahu wa ta'ala bin nasihati lil umma game da yin nasiha ga al umma kenan a cikin jama'a da shugabanni da talakawa da mawadata da wadanda ba su da wadata gaba daya ahlus sunna wal jamaa na daga cikin hakikar su shine yi ma juna nasiha sai yace wa ya ataqiduna ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam sannan suna kudirin ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan manzon Allah yace mu'mini ga dan uwansa mu'mini manzon Allah yace kal-bunyan wato tamkar gini ne yashuddu ba'dahu ba'da wanda shashin sa shi yake karfafa shashi wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana game da yanda mu'minai suke da taimaka ma juna da yi ma juna nasiha da yanda cewa mu'minai tsintsiya ce madaurinki daya manzon Allah yake cewa al-mu'min al-mu'minu lil-mu'min wato shi mu'mini ga dan uwansa mu'min wani mu'mini ake nihi mu'mini ne cikakken imani in dai mu'mini ne mai cikakken imani to ya san da cewa matsayinsa ga dan uwansa mu'mini kalbuniyan manzo Allah yace kamar gini ne wanda shi gini ya shuddu ba abuhu ba aba wato junansa shi yake karfafar juna kaga misali yanzu in gini za a yi idan aka zo aka dora tubali burgi idan aka dora wani a kusansa sai an kawo laka ko kuma siminti wanda zai hada tsakankanin su zamanto sun hade da juna idan za a dora wani akai ba a dora shi daidai da yanda aka dora sai an saba yanda zai zamanto ya daure wannan ya hadu da wannan to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hada tsakanin hannuwansa wa shabbaka baina asabihi manzo Allah ya sirka tsakankanin ya tsotsin shi haka kenan wannan na nuna mana cewa aqidar ahlus sunna wal jamaa dole ne mu'minai wato su haɗe kai kasancewar in dai mu'mini ne to duk saban Allah sa dole ne ka ji kunci lamarin sa gurgurdan imanin sa maganar ka raba hanya da shi akan dan yana saba ma Allah subhanahu wataala wannan bai taso ba a aqidar ahlus sunna wal jamaa kenan dan uwanka ne mu'mini gurgurdan imanin sa dan haka kuma shi asali yanda Allah ya gina mu'minai wato shine haɗe kai da kaunar juna da taimaka ma juna dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna ikhwa kusan da cewa mu'minai ɗan uwan juna ne sai ya ce fa aslihu baina akhawaykum kusasanta tsakankanin ɗan uwanku kaga musulmi waɗanda suke yakar juna yakar juna wannan saba ma Allah subhanahu wataala ne saba ma manzon sa ne amma wannan yakar juna bai zare musu imani ba suna nan a matsayin mu na ɗan uwan mu'minai iya abinda zamu yi sai mu kawo taimakon mu da agajin mu yanda zamu sasanta tsakankanin su to shine anan malam yazo da wannan hadisi yace wa ya ataqiduna ahlus sunna wal jamaa wato suna kudirin ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace al mu'minu lil mu'min mu'mini ga dan uwansa mu'mini kal bunyan wato tamkar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da wanda shashin sa shi yake karfafa shashi sai yace wa shabbaka baina asabihi manzon Allah sai ya sarka tsakankanin yatsotsin shi yayi haka ya game kenan haka ake bukatar mu'minai su haɗe sannan sai ya ce wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallam da fadar sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masalul mu'minina misalin mu'minai fi tawaddihim a wajen kaunar junansu wata rahumihim da tausaya ma juna wata atufihim da tausasa ma juna manzon Allah ya ce ka masalil jasadil wahid tamkar gangan jiki ne daya daya izashtaka minhu udhun idan wata gaba ba ta da lafiya manzon Allah ya ce tada'a lahu sa'irul a'dha'i bil khumma wasar sauran gabbai na jiki sai su kirayi juna game da masassara da rashin bacci kaddara cewa Allah ya kiyaye mutun ya ji ciwo a yatsar shi guda to wannan rauni da ya gaba ɗaya zai kirayi sauran dukkan wata gaba ta gangan jiki ga masassara ga rashin bacci me yasa domin an taba wato ɗan uwa daga cikin ɗan uwarsu wannan gaba da ta samu rauni to haka mu'minai ya kamata su zamanto duk abin da ya samu mu'mini to ka tabbata cewa kai ya sama ko mun nisan shi da kai sawa'an kana rayuwa a bangon duniya na yamma shi yana rayuwa a bangon duniya na gabas abin da ya samu mu'mini to ka tabbata cewa kai ya sama duk ta halin da zaka yi ka kawo masa agaji domin ka fitar da shi daga cikin wannan tsanani da ya fada to ya zama wajibi a kanka shine anan yake nuna mana cewa misalin mu'minai kenan mu'minai masu cikakken imani manzo Allah yace fi tawaddihi a wajen kaunar junansu wata rahumihim da yanda suke tausaya ma juna wata aqufihim da yanda suke tausasa ma juna manzo Allah yace kamasalil jasadil wahid kamar gangan jiki ne daya daya izashtaka minhu udhun idan wata gaba ba ta da lafiya daga cikin gangan jiki manzon Allah ya ce tada'a lahu sa'irul a'dha'i bil khumma wasar sauran gabbai sai su kirayi junansu game da yin masassara da rashin bacci kaga gabar da kai rauni ba ita kadai bace ba za ta rashi bacci ba ita kadai bace kuma za ta yi masassara dukkan sauran gabbai na jiki abin da ya same ta ya same su to wannan yana nuna mana aqidar ahlus sunna wal jama'a shine hadin kai duk famar da ake shine jama'a su zo a haɗe kai tafiya ta zamanto daya kuma babu abin da zai maida mu mu'minai kamar yanda Allah ya tsara mu shine dole sai kowa ya aje ra'ayinsa ya aje son zuciyarsa a bi alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna su ne za su sa mu kaunaci junanmu mu tausaya ma juna mu taimaka ma juna mu zama tsintsiya madaurin ki daya shine sai ya ce wa ya amuruna bis sabri indal bala wato ahlus sunna wal jamaa suna umarni game da daukan hakuri a lokacin dukkan wani bala'i da duk wata musiba idan ta samu mutum ahlus sunna wal jamaa za su ringa umarnin ka cewa ka dau hakuri su ringa zo maka da kalimomi waɗanda za su kwantar maka da hankali ka rungumi wannan bala'i da ya same ka ka nemi sakamako a wajen ubangiji subhanahu wataala wa ya amuruna bis sabri wato suna umarni game da daukan hakuri indal bala'i wato a lokacin duk wani bala'i da duk wata musiba idan ta samu al'umma to abin da ya zama wajibi shine mu dau hakuri kamar yanda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabat-hum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kuma haka can ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala man sabara wa ghafar inna zalika lamin azmil umur haka kuma ya faɗa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to dan haka mu'mini a duk lokacin da musiba ta same shi dole ne ya dau hakuri kada yayi kashin hakuri iya abinda zai sa a cikin tunaninsa wannan bala'i da ya same shi abu ne wanda Allah ya kaddara masa kafin ya halicci halittu kuma babu yanda za a yi wannan bala'i ya kauce masa iya abinda zai yi sai ya dau hakuri ya nemi sakamakon lada akan wannan musiba a wajen ubangiji subhanahu wataala kenan dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk lokacin da kaga dan uwanka mu'mini ya fada cikin wata matsala to abinda za a yi sai ka zo ka ringa kokarin lallashin sa kana bashi hakuri cewa ya dau hakuri ya nemi sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wataala shine yace wa ya amuruna bis sabri wato ahlus sunna wal jama'a suna umarni junan su game da daukan hakuri inda albala'i a lokacin duk wani bala'i da musiba idan ya same su wa shukri inda raha kuma suna umarni game da yin godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin yalwa ma'ana duk lokacin da kake cikin yanayi wanda yake na jin dadi na kwanciyar hankali to ahlus sunna wal jama'a za su ringa umarninka cewa ka gode ma ubangiji subhanahu wata'ala akan ni'imar da ya maka kayi kokari ka tana dama kanka kayi aiki wanda zai nuna cewa ka gode ma ubangijinka akan wannan ni'ima in ma ni'ima wadda take ta kuduciya ko ni'ima ta lafiya ko ni'ima ta dukiya ko ni'ima ta yaya ko ni'ima ta ilimi ko ma wace ni'ima ce to ahlus sunna wal jama'a suna umarnin junan su cewa su yi godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin wannan yalwa warida bi murril qada sannan da yadda da amincewa game da hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda yake mai daci ma'ana abin da ya samu bawa abin da Allah ya kaddara masa ya hukunta masa abin da lalle baya da dadi ga rayuwar dabi'ar dan adam akwai abubuwan da dabi'ar dan adam wato ba ta dace musu to amma abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake jarraba bayan sa to irin wannan abu idan ya same ka na rashin dadi to abinda za a yi sai ka yarda da cewa hukunci ne na ubangiji subhanahu wata'ala kada ka kai kukan ubangiji subhanahu wata'ala kada ka nuna raki da kashin hakuri shine yace warida bi murril qada'i wato da yadda da amincewa game da hukuncin Allah subhanahu wata'ala mai daci kenan shine bala'i da musiba da ke samun mu'mini kenan in ka dau hakuri sannan abu na biyu ka yarda da cewa abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara maka bayan da za a iya kauce maka domin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala idan ya so bayansa sai ya jarrabe su da wani bala'i duk wanda ya yarda ya amince cewa abu ne wanda Allah ya kaddara to wannan ya cancanci samun yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma yayi fushi ya nuna kashin hakuri ya nuna rashin yaddarsa da wannan bala'i da ya same shi to haka ya cancanci fushi na ubangiji subhanahu wata'ala kenan shine anan abubuwa ne guda uku duk wanda ya hada su wannan to ya ci nasara a rayuwarsa abu na farko in musiba ta samu mutum ya dau hakuri in Allah ya jaddada maka ni'ima ka gode masa sannan in wani abu na rashin dadi ya same ka ka yarda ka amince cewa alƙadari ne na ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara maka sai ya ce wa yad'una ila makarimil akhlaqi ahlus sunna wal jama'a wato suna kiran jama'a zuwa wato halaye waɗanda suke na ƙwarai makarimul akhlaq makarim jam'i ne na makruma ma'ana duk wani hali wanda yake da ƙwarai to ahlus sunna wal jama'a suna kiran jama'a zuwa ruku da shi kamar yanda haka Allah ya dabi'antar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce makarimul akhlaq wato shine bin dokokin ubangiji subhanahu wata'ala sau da kafa dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda aka tambaye ta menene dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa sai take cewa kana khuluqul qur'an ko kuma kana khuluqul qur'an ma'ana dabi'un sa da halayensa sun zamanto alqur'ani ne ma'ana duk abin da Allah ya ce yayi ko ya ce ya daina to waɗannan sune dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa to wannan shine ake kiran da makarimul akhlaq shine yace waye duuna wato suna kiran juna ko kuma suna kiran jama'a ila makarimul akhlaqi wato izuwa kyawawan halaye wa mahasinil a'mal wato da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai waya ataqiduna suna kudirin ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waya ataqiduna ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wato suna kudirce ma'anar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace akmalul mu'minina imanan mafi cikar mu'minai ga imani manzon Allah yace ahsanuhum akhlaqan wanda ya fi su kyawawan halaye da dabi'u to shi ya fi cikar imani kada saboda haka kenan ahlus sunna wal jamaa a kullun suke kokarin gyara dabi'unsu da halayensu duk wani hali da duk wani dabi'a da ka san da cewa kana da shi wanda bai dace ba to abinda za a yi sai ka yi kokari ka koya ma kanka nisantar wannan dabi'a da wannan hali sai ka yi kokari ka maye gurbin da dabi'a wadda take takurai misali kai mutum ne mai saukin fushi to abinda za a yi anan sai ka yi kokari ka koya ma kanka daukan hakuri saboda akwai dabi'un da mutum shi yake kokarin koya ma kansa da izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da taimakon Allah sai ya zamanto waɗannan dabi'u sun sauƙaƙa a wajenka wani Allah yakan halicce shi da irin waɗannan dabi'u waɗanda suke na ƙwarai galibin dabi'unsa za su zamanto kyawawan halaye akwai kuma dabi'un da kai ne kake koyo kaga wani yana da dabi'u waɗanda suke na ƙwarai daga baya sai ya koyi dabi'u waɗanda suke na banza wani yana da dabi'u waɗanda suke na banza sai ya yi kokarin koyan dabi'u waɗanda suke na ƙwarai kenan dan haka dabi'u akwai waɗanda suke wato jibiliya akwai wadda take kuma wato mutum shi yake tsoruwarta ta kenan kai ne kake koya ma kanka kenan dan haka a nan in kana da dabi'a wadda take ba ta ƙwarai ba sai mutum ya yi kokari ya kusan ma da kansa wannan dabi'a ya yi kokari ya maye gurbin da dabi'a wadda take ta ƙwarai shine a nan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a kamalul mu'mini na imana mafi cikar mu'minai a wajen imani manzon Allah ya ce ahsanuhum akhlaqan wato mafi kyawunsu ga dabi'u da halaye sai ce wayan duguna ila an tasila man qata'aka sannan ahlus sunna wal jamaa suna kiran jama'a suna kwadaitar da su akan cewa mutum yayi kokarin sadar da zumunta ga wanda yanke zumunci da kai duk wanda yace ba shi ba kai ya yanke zumunta tsakaninka da shi to anan ahlus sunna wal jamaa suna kwadaitar da mutum cewa ka ci gaba da sadar da wannan zumunta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni duk wanda ya yanke zumunta da kai to kai ka sadar da zumunta kai kada ka yanke wato udi man haramaka duk wanda ya hana ka abin shi to kai kokari kai ka bashi wata afuwa amman zalamaka sannan kuma kai rangwame ka kauda kai ka yafe ga wanda ya zalunce ka kaga wannan misali ne daga cikin kyawawan halaye misali wanda ya yanke zumunta da kai to karka biya masa kai ma ka ce ka yanke daga yau ba kai bashi abinda ake bukata in kana so ka zama mai cikakken imani to kai kokari kai ka sadar da zumuntar in shi ya yanke da kai idan mutum ya hana ka abin shi to kai ka yi kokari ka bashi naka idan mutum ya zalunce ka kada ka sa kauta masa da irin zaluncin da ya maka abinda za a yi sai ka kauda kai ka yafe masa ka manta da shi wannan kaɗan ne daga cikin ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai shine anan malam ya ce ahlus sunna wal jama'a wayan duguna suna kiran jama'a suna kwadaitar da su ila an tasila zuwa cewa ka sadar da zumunta ta man qata'aka wanda yanke zumunta da kai wato udiya man haramaka duk wanda ya hana ka abin shi to kai ka yi kokari ka bashi wata afuwa amman zalamaka duk wanda ya zalunce ka ka kauda kai ka manta da shi kai masa rangwame sai ya ce waya amuruna bi birril walidayni sannan suna umarni game da yin biyayya ga mahaifa a kyautata ma mahaifa a yi musu da'a aqidar ahlus sunna wal jama'a dole ne mumini ya ma mahaifansa biyayya saboda bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala babu wani haƙƙi mafi girma akan bawa sama da haƙƙin uwaye domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicci kowa da komai don haka haƙƙin shi ya fi na kowa girma akan bawa uwa da uba su ne sababin samuwar ɗa a duran ƙasa don haka bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai haƙƙin uwaye don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala a duk inda ya ambaci haƙƙinsa to haƙƙi na biyu da ke biyo baya shi ne haƙƙi wanda yake na uwaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi haka domin ya nuna mana girman haƙƙin uwaye ya faɗa a cikin wadi za a kazina mai saƙa bani isra'ila Allah ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana haka yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa wassayna lil insani bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayk ilayya al masir haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi aka tambaye shi wani aiki ne Allah ya fi so daga cikin ayyuka sai ya ce as-salatu ala waqtiha Ibn Mas'ud ya kuma tambaye sa sannan sai me manzon Allah ya ce masa birrul walidayn sannan biyayya ga uwaye to dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa shine dole ne mu'mini yayi da'a ga mahaifansa duk abinda uwa ko uba suka ce kai ko ka dina in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to ka tabbata cewa ya zama wajibi akan ka kai musu biyayya dan haka masu son hana ruwa gudu ta hanyar da suka sama mutane kyamar sunna shine sai su nuna cewa ahlus sunna ai ba sa biyayya ga uwaye kuma alhali ahlus sunna wal jamaa in dai adalci mutun zai wallahi tallahi duk wanda ya fahimci sunna in dai fahimta ce ta gaskiya ba sunan muna sunna ba to mahaifansa su da kansu za su shaida daga cikin yayansu sai ya ce wa ya amuruna bi birril walidayn wato suna umarni jama'a game da biyayya ga mahaifa wasilatul arham wato da sadar da zumunta wa husnul jiwar wato da kyautata makwabtaka wanda dukkan su waɗannan haƙuƙuwa ne waɗanda suke manya wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya dora ma bayinsa biyayya ga mahaifa sadar da zumunta kyautata makwabtaka sai ya ce wal ihsani ilal yatama wal masakin da kyautata ma marayu wal masakin da mabukata su ma a taimaka musu wabin sabil da baƙo wanda yake dan wucewa guzurinsa ya yanke shi ma a taimaka masa warifki bil mamluk da taimaka da tabsasawa game da abin da mutum ya mallaka na bayi ko kuma dabobi duk abin da ya zamanto kai kake da mallakar shi to ahlus sunna wal jamaa suna umarnin cewa a tabsasa musu shine sai ya ce wayan hauna kuma ahlus sunna wal jamaa suna hani anil fakhri game da yin alfahari da jiji da walku yala wato da takama da jiji da kai wal baqi da zalunci wal istidalati ala al khalqi wato da nuna isa ga bayin Allah subhanahu wata'ala bi haqqin da cewa wai ka cancanta ne ka daga kan kana ganin cewa kana da wani abu wanda su ba su aw bi ghairi haqqin ko kuma ba tare da cancanta ba ma'ana ahlus sunna wal jamaa suna hanin cewa mutum kada yayi alfahari domin Ubangiji subhanahu wata'ala baya kaunar masa alfahari wayana hauna anil fakhri suna hani game da alfahari menene alfahari ka nuna cewa naka yafi na kowa in magana kake yi maganar ka tafi ta kowa in kaya ka sa takama kake naka sunfi na kowa to wannan ba dabi'ar ahlus sunna wal jamaa bace suna hanin jama'a su dina wannan domin ubangiji subhanahu wata'ala baya kaunar masu alfahari shine yace wayana hauna anil fakhri wato suna hani game da wato alfahari wal khuyala'i da takama da jiji da kai wal baghi wato da zalunci wal istifalati ala al khaliqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin wato da nuna isa wato ga jama'a sawa'an ta hanyar ka cancanta ka nuna isar ko kuma baka cancanta ba akwai lalle Allah yakan kai mutum wani matsayi matsayin da kake da shi babu wani wanda yake da shi a cikin jama'ar da kuke tare to anan kaga kana da abin da ka cancanta kai dagin kai to amma bai dace ba ka daga kai to wani kwata kwata baya da abin da ya fifici jama'a to amma sai ya ringa nuna dagin kai da isa to ahlus sunna wal jamaa suna hani game da istidala alal khalq ma'ana nuna isa ga jama'a bi haqqin sawa'an mutun ya cancanta ya dage kan domin yana da abin da zai daga kai aw bi ghairi haqqin ko bai cancanta ba sannan sai ya ce wa ya amuruna bi ma'alil akhlaqi wato suna umarni game da manyan manyan dabi'u wayana hauna an safsafiha wato suna hani game da wato dabi'u waɗanda suke na kaskanci duk wani abu wanda zai kaskanta bawa to ahlus sunna wal jama'a suna hani game da haka. Yana daga cikin ma'alil akhlaq, wato shine kyauta da yin gaskiya da rukun amana da nuna sadaukantaka da jarumta da daukar hakuri. Yana daga cikin dabi'u waɗanda suke na banza, irin su zalunci, irin su ƙarya, irin su hasada, irin su keta da sauransu. Shine yace to wa ya'muruna bi ma'adil akhlaqi, suna umarni game da manya-manyan dabi'u da halaye, wayan hauna sannan suna hani an safsafiha, wato game da dabi'u waɗanda suke na banza. Sai malam yace wa kullu ma yaqulunahu, duk abinda ahlus sunna wal jama'a suke fada, wa yaf'alunahu, suke aikatawa, min hadha, na abin nan da muka zana, wa ghairihi, da waninsa, yace fa innahum fihi muttabi'una lilkitabi was-sunna, su game da haka yace masu biya ne ga alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin alqur'ani da sunna su ne suka yi umarni game da waɗannan abubuwa. Sai yace wa dariqatuhum, tafarkinsu wanda suke bi sau da kafa tsawon dare da yini, yace hiya dinul islam, shine addinin musulunci, alladhi ba'atha Allahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya aiko manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan dai a takaice kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk wani aiki wanda yake na kwarai, to mutum yayi kokari ya nace a kansa, kuma yayi kokarin kiran jama'a. Duk wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, mutum ya nisance su, kuma yayi kokarin nisanta jama'a da bauje su, domin gabaɗayan waɗannan abubuwa da aka zano suna karkashin umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gada, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله